to idan dai kana magana gafara ana sauraron sa shi shakka babu sa an ganshi kan abin da dangaci mu'amalar da dangaci yake da cin hanci da rashawa a gargashin gwamnatin shugaba Sa Muhammadu Buhari na farko kamar da yake gaya ma yarjejeniya da aka sa hannu yarjejeniya ce dake da nasaba da mai da kudade da ke da nasaba da cin hanci da rashawa ko kuma da ke da nasaba da sama da fadi da rufiya al'umma wannan sheda ne na cewa in dai za a mai da kudi dala Amerika fiye da miliyan 300 to magana sa ya bayyana ba sauraren gafara ake ba a halin yanzu ya bayyana kamin yanzu kamar da ka sani a shekara ta 2018 har ila yau an karbo su kudade da ke da nasaba da sama da fadi daga kasar Switzerland dala Amerika miliyan 322 saboda kan maganar gafara sa ba a ga kaho ba ba su taso ba wanda waɗannan kudade su ne kudade ya kawo da kai umfani da su kan abin da dangaci yan power wato waɗanda ke suka yi karatu suka rasa aiki ana ba su tallafi a wata wata su ne kudade waɗanda kai umfani da su akan abin da ya danganci bayar da abinci ga dalibai a makarantu na primary school a fadin Najeriya su ne kudade waɗanda aka zo da kirkire-kirkire daban-daban na kawo ɗauki ga marasa gata akan mu'amalolin da ke da nasaba da gudanar da Najeriya saboda ka su talakawa waɗanda suka fa'idantu da waɗannan kudade su fiye da naira biliyan 500 su sun gasa ba maganar kaho ake ba gare su har ila yau idan kana maganar abin da ya danganci ainihin ukuba game da waɗanda ake zargi da aikata laifi a karo na farko a gargashin wannan gwamnati an ci nasarar zartar da hukunci ga yan siyasa da suka riƙe mukami irin na gwamnan jiha hukunci irin na ɗauri kuma sun wasun su a halin da ake cikin magana da ake suna ainihin kurkuku wanda hukuma da doka ta yanke musu har ila yau kamar yadda ka sani a halin da ake ciki akwai manya-manyan jami'an gwamnati waɗanda suka haɗa da ainihin tsofaffin sojoji waɗanda suka haɗa da ainihin tsofaffin sakatarori na gwamnatin tarayya waɗanda har ila yau su ma sun gurfana a gaban kotu har ila yau tsofaffin yan siyasa da ke da nasaba da jam'iyyar APC da yawa suna gaban kotu akan abin da dangaci zargi na aikata laifi da har ila yau idan ka diba inda aka hito yan majalisar tarayya mu haɗi da shugabancin majalisar tarayya an gurfanar da su a gaban kotu akan abin da dangaci mu'amala da aikata laifi saboda kai ina magana gafara sa ta taso akan yanayi na kafo gashi ka ganshi kuru-kuru kafo ya tabbatar da yake hukunci ga masu laifi kafo ya tabbatar da bata kuɗaɗe waɗanda ake zargi an yi tsawon gaba da su kafo ya tabbatar da fa'idantuwar yan Najeriya ta fuskar waɗanda masu sauƙin gata akan umfani da kuɗaɗe da aka karɓo aka inganta rayuwarsu kafo ya tabbatar da cewa an sa hannu game da maida wasu kuɗaɗe waɗanda ainihin za a yi umfani da su domin inganta manya-manyan hanyoyi da manya-manyan gadoji a Najeriya
ga wannan magana honorable minister za a ga cewa ai duk waɗansu mutane da suke nesa har yau akwai zargi da ake da shi akan waɗansu waɗanda suke da kusanci da shugaba Muhammadu Buhari idan ka duba sakataren gwamnati wanda aka cire akwai zargi da aka tabbatar da shi akan cewa ya sa kan shi cikin harkar almundana sannan kuma idan ka duba shi kanshi Abba Kyari akwai zargi akan shi wanda ake cewa shi ma yayi wani aiki na rashin gaskiya wanda ba a ga an hukunta ɗaya daga cikin su ba shi wancan an sallame shi amma ba a ganshi a gaban kuliya yana amsa wannan ba ko kuma shi Abba Kyari ne zaka ce shi kuma daga dare wannan
kuma daga baka tsananta bincike na kokof ba a matsayin ka na dan jarida domin ganin cewa dimun ainihin akwai an gurfanar da wasu a gaban kotu da ke da kusanci da wannan gwamnati ko baya ba amma dai ina baka tabbacin cewa musamman shi tsohon sakataren gwamnati Baba Kir Lawal wanda ainihin zargi ya karfafa gare shi hukumar EFCC ta gurfanar da shi a gaban kotu kuma ana ci gaba da sauraron wannan shari'a kan abin da ya danganci wasu sauran jama'a da ka ambata zargi daban nauyin zargi wanda zai ba da karfin gwiwa ta fuskar abin da ya danganci bincike kan shi da kuma gurfanar suwa a gaban kotu daban kan abin da ya danganci tsohon sakataren gwamnati zargi ya tabbata karfafa zargi ya tabbata kuma an gurfanar da shi a gaban kotu saɓanin wannan ba wani wanda zargi ya tabbata bincike ya karfafa wanda ainihin aka kawo da kai akan shi sai dai magana ta saci fadi wanda ina ganin kusan irin ta ce kake yi a halin yanzu a dangane da waɗannan sunaye da ka kama
ba magana ta saci fadi bane magana ce wanda al'ummar Najeriya ke furtawa a kusan ko ina idan ka fita zaka ji suna maganganu akan duk irin wayan abubuwa da suka shafi yaki da cin hanci da rashawa da wannan gwamnati take ikirarin tana yi
idan furuci bai ainihin inganta ba ta fuskar bincike irin akan tsari na shari'a da doka ya zama saci fadi